2433 wanda ya daidaita 30 ga watan 6 shekara ta 2012 a ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaitan wa nas'alullahi an yaj'al lana min awliya'ih za mu tashi ina ne inda yake cewa wa qad qila ko haka ne kuna bi zama su littafin bai inda muka tsaya makon da ya gabata ya yi magana ne akan hadisin man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman duk mutumin da ya so domin Allah ma'ana ya so wani ko wani abu dan Allah ko kuma yayi kiyayya domin Allah ma'ana yake abu domin Allah ko yaki wani mutum domin Allah ma'ana saboda mutumin baya san Allah shi yaki shi wa a'ta lillahi ya bayar domin Allah wa mana'a lillahi ya hana domin Allah faqad istakmala al-iman to wannan ya tuka imani kuma sai magana akan magana cewa abin nan cewa al-walayatu abinda ake nufi da walaya biddul adawa ita ce kishiyar adawa adawa ita ce gaba walaya kuma soyayya da kauna da taimako kaga a cikin shi ya juna ne to shi ne sai yake cewa wa aslul walayati asalin abinda ake nufi da walaya a larabci shine al mahabbatu wal qurb soyayya da kusanci wa aslul adawa ita kuma gaba asalinta a larabci al adawa din nan asalinta shine al bughd qiyayya wa al bu'd da kuma nisa kaga a shi hakikanin kishiyoyi ne guda biyu na juna wancan soyayya da kusanci wannan kuma a gaba da kuma nisan wato nisantaka to shine sai yake cewa wa qad qila kuma dai wasu malaman ma sun ce ta bangaren lugar larabci innal waliya to an aka ce waliyi ko kuma shi waliyi sunniya waliyan an kira shi waliyi ne min muwalatihi litta'ati saboda bibiyar sa ga da'a ai mutaba'atihi laha saboda yana biyayya ga da'a in aka ce wannan da'a sai ta Allah to yana binta ga abinda Allah yake so to yana aikatawa wannan Allah yana yayi umarni a aikata shi to yana yi kamar yadda Allah ya bada umarni din sai ce wal awwalu asahhu amma magana ta farko sai ce abinda ake nufi da walaya shine mahabba da qurbi to shine yafi mun fahimci abin yawa kamar ba a fahimta ba kuna gane abin da muke karanta yawa abubuwa ne guda biyu na ma'anonin wilaya in an ce a walaya kai in an ce wani waliyi ne mai ake nufi magana ta farko a lugar larabci yake faɗa a larabce in na farko ma'ana ta farko shine abinda ake nufi da waliyi shine wanda ake kaunarsa ko yake kauna sannan kuma makusanci a wata ma'anar kuma an ce ana kiran waliyi waliyi ne saboda bibiyarsa ga da'a domin asalin wala ko waliya yali yana da alaka da lafazin biyayya yawa in an ce wala ya zo ko ɗaliban sun shigo aji wahidan tilwal akhar tilwa ma'ana wannan na bin wannan hadha wali hadha wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan kaga ashe asalin maganar akwai maganar biyayya mutum ba zai zama wali ba sai ya zama mai biyayya ga da'ar Allah shine abin da yake nufi to sai ce ɗaya ma'anar kuma ita ce mai son Allah kuma Allah yana son sa makusanci ga Allah Allah kuma ya ja shi kusa da shi shine ma'anar wali shine ce wannan ma'ana ta farkon tafi ta biyun wato inganci mun gane yanzu yau to shine sai yake cewa wal wali al qarib ana cewa kuma har yanzu wali ma'anarsa makusanci fayuqalu akan ce a larabce hadha wali hadha wannan yana bin wannan ma'ana yana kusa da wannan ay yaqrubu minhu yana kusanci da shi ma'ana dai akwai maganar kusanci akwai maganar ta'a akwai maganar soyayya akwai maganar taimako mutum da zai zama wali ba sai ya samu waɗannan siffofi din sai ce wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga wannan ne za mu fahimci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa alhiqul fara'ib bi ahliha kusadar da gado rabo kenan in an ce fara'id ana nufin rabo-rabo, raban da ake rabawa na gado, an zo rabin gado ko raban gado, akwai nau'i-nau'i na irin raban da ake biyo mutane, akwai waɗanda suke da rabo ambatacce a cikin Alƙur'ani ko nasifi rabi kenan ko rubu'i ɗaya bisa huɗu ko sulufi ɗaya bisa uku ko sulusi ɗaya bisa shida ko sumuni ko rubu'i duka dai wannan ai an faɗe su a cikin Alƙur'ani ko wannan ana ce musu ashabul furud. Akwai kuma ashabu ta'asib waɗanda saboda ga dangantaka ta ɓangaren namiji, mutum namiji ne shi ya fi kusanci ga mace sai ya ɗauke dukiya bayan an biyo ashabul furud, wannan shi ake ce mata ta'asibi. To wannan hadisin abin da yake faɗi shi ne ku ba da rabo ga masu shi dangane da gado, fama abqatil fara'idu, duk abin da rabo ya bari, ma'ana bayan an ba da rabo an ba wa mai kashi kaza wanda aka ambata a cikin Alƙur'ani, to fama abqatil fara'idu fali aula rajulin dakar, na mafi kusanci ne daga cikin maza abin da ya rage bayan an biya wa masu rabo rabansu. Ai akan samu dukiya ta rage ko bayan an bewa masu raban wannan an ce a bashi nisfi, wannan a bashi kaza, wannan a bashi kaza, to ba dama ka bashi abin da yafi abin da yake ya cancanta. In ka bashi raban nan nasa to sai ga dukiya ta rage, to ta waye? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fali aula rajulin zakar, to ana bawa namiji wato mutumin da yake namiji kuma mafi kusanci, to shi ake bewa abin da ya rage. Nan aula abinda ake nufi ne mafi kusanci, saboda yana so fassara mana alwalaya bil qurbi, maganar walaya ma'anarta shine mai kusanci ko, to aula nan ba mafi cancanta ake fassara shi ba da Larabci. Wasu sun zo fassara wannan hadisin sukan ce abewa wato namijin da yake shi yafi cancanta, nan ba cancanta ake magana ba, ana zancen mafi kusanci ne. Na fata mun gane. To abin da yasa ya kawo hadisin kenan anan yace ai ya aqrabi رجل من العائله الميت ga mutumin da yake shine mafi kusanci zuwa ga mamaci din, sai ce wa akadahu bi lafzi dhakari, sai ya karfafa shi da lafazin namiji dan me yubayyana, dan ya bayyana annahu hukmun yahtassu bidhukuri, dan ya bayyana cewa wannan hukunci ne da ya shafi maza kawai, wala yashtariku fihi adh-dhukuru wal inath, da maza da mata ba sa wato tarayya a cikin sa. Kama qala fi zakka, kama yadda ya faɗa dangane da zakka, da yake cewa fabnu labunin zakar, in aka ce fabnu labunin za a gane faɗin zakar din ta'kidi ne don bayanin cewa babu ishtiraki a ciki. Ana bi, ana fahimta? Dai ibnu labun malamai sun ce abinda ake nufi shine a cikin dabbobi wanda ya cika shekara biyu yana cikin ta uku, yawa da ya zama cewa mahaifi wadda ta haife shi wato uwarsa labunan biwad'il hamli, tana shayar da wani karami bayan shi ya gama, an gama yaye shi, shi ne ake ce masa ibnu labun. Yace fa idza kana waliyullahi huwa almuwafiqa almutabi'a lahu, idan waliyin Allah abinda ake nufi da shi shine mai dacewa da abinda Allah yake so kuma mai bin abin da Allah yake so, fi ma yuhibbuhu, cikin abin da Allah yake so, wa yardahu, kuma ya yadda da shi, wa yabghabuhu, kuma yake kinsa, wa yaskhatuhu, kuma yake fushi da shi, wa ya'muru bihi, cikin abin da yake umarni da shi, wa yanha anhu, da abin da yake hani. Mun gane wannan ma'ana, in dai har abin da ake nufi da wali shine wanda ya dace da abin da Allah yake so, ma'ana yake son abin da Allah yake so, yake kin abin da Allah yake ki, yake fushi da abin da Allah yake fushi da shi, yake gaba da wanda yake Allah yake gaba da shi, kuma yake umarni da abin da Allah ya umarni da shi, yake hani daga abin da Allah ya hani da shi, ai kaga ya dace da abin da Allah yake so a komai nasa ko, yawa. In wannan shi ake ce ma waliyi, sai ce to kana almuadi li waliyihi muadiyan lahu, zai zama mai gaba da waliyin Allah, to gaba yake da Allah, tunda shi mai shi waliyin Allah baya son komai sai abin da Allah yake so, baya kin komai sai abin da Allah yake ki, baya umarni da komai sai abin da Allah yake umarni da shi, baya hani akan komai sai abin da Allah yake hani akan sa. In kaga ya ki abu to yana kin sa ne, saboda Allah ma baya son wannan abu, in kaga ya so abu to ba kawai saboda wata dangantaka bane ko wata alaka ta duniya, a'a, yana bin abinda Allah yake so ne, yana son mutumin nan saboda yana son Allah, yana son wannan aikin saboda wannan aikin da'ar Allah ne. Mun fahimci wannan? To idan ku haka ne, ashe kenan duk mutumin da yake gaba da waliyin Allah to yana gaba ne da Allah, domin ku shi waliyin Allah baya sakawa Allah a komai, yana yin abinda Allah yake so. Idan ku mutum ya zama yana yin abinda Allah yake so, in kai gaba da shi, da wa kai gaba? Kai gaba da Allah ne, saboda shi bai zama waliyi ba sai saboda soyayyarsa ga Allah, saboda sansa ga abinda Allah yake so, saboda kinsa ga abinda Allah yake ki, saboda da'arsa ga abinda Allah ya umarni da shi. Mun fahimci ma'anar yanzu? Shine abin da yake nufi da man adali waliyan ne. Har yanzu ina magana akan wancan hadisi. Yawwa. To shine sai yake cewa kana al-mu'adi li waliyihi mu'adiyan lahu. كما قال تعالى كما دعا الله مدفكيسي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة هكذا فالأيكو يا قوات أندسكي إيماني كذا قولي أبو كنغابانا كما أبو كنغاباركو بايا سنكو بايا سونا إن جاء الله ونوان دا بايا سن الله بايا سنكو كومو مني تكومو مني أنهنا كولي إيشي مي abokin soyayya, abokin taimako, waliyi makusanci, kuna sansa. Mun fahimci wannan? Tulquna ilaihim bil mawaddati, kuna kuma jefa masa soyayya da kauna, to an hana wannan, haramun ne. Na fatan fahimci abin. Yawwa. Sai ya ce to faman ada awliya Allah, duk mutumin da ya gaba da waliyan Allah, faqad adahu, to yayi gaba da Allah ne. Wa man adahu, duk wanda ya gaba da Allah faqad harabahu, to ya yaki Allah. Falihaza qala, dan haka ne ma ya faɗi wannan maganar, wa man adali waliyan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, ko nan da ya ce faqad barazani bil muharaba. Mun yi magana akan wannan, ko me muka ce akan wannan lafazin makon da ya gabata? Faqad barazani bil muharaba, wa zai tuna mana me muka ce akan wannan lafazin? Ila masu littafi. Na'am. Na'am. Ma'ana bai zo a cikin littafai sahihai ba. Wasu malamai suka kawo shi a wasu littafan su, amma ba sahihi bane wannan lafazin faqad barazani bil muharaba. Lafazin da ya inganta shine wanne? Faqad azantuhu bil harbi. Tayi. Allahumma musta'an. Na'am. To shine sai ke cewa wa afdalu awliya illahi hum anbiya'uhu, mafifita daraja a waliyan Allah su ne annabawan Allah. Nan wani zai tambaya, ba shi annabawan ma waliyai ne? Wato abin yadda yake, ba yadda mutane da yawa suke tsammani ba, cewa akwai wani matsayi daban-daban-daban. Wato idan bai zan mana bayani abu, mataki na girma a musuluncin nan ana fara shi ne da mai agun dan adam ne wanda yake kowa daraja, shi ne manzo. A cikin manzannin kuma ulul azmi su ne sama, sai sauran manzanni waɗanda ba ulul azmi ba, bayan su sai annabawa. Mun gane wannan? To bayan annabawa kuma a cikin sauran jama'a wanda ba annabawa ba, ba manzanni ba, manzanni ba, sai sai waliyai. To amma waɗannan matakan su kuma da suke, kun ga ai daga sama aka yi ƙasa, ko ulul azmi sai manzanni sai annabawa sai waliyai. To a tsarin yadda abu yake shine, shi wanda yake can saman gaba daya ya haɗe duka waɗannan matakan da uku na ƙasa. Mun gane? Ma'ana a cikin ulul azmi su biyar din nan dukkaninsu manzanni ne, bayan kasancewa su dama ulul azmi ne, ko to dukkaninsu manzanni ne, dukkaninsu annabawa ne, dukkaninsu kuma waliyai ne. Mun fahimci abu? Yawwa. Sifar waliyai tana tare da su, sifar annabci na tare da su, sifar manzanci tana tare da su, kuma su ulul azmi ne. Bayan su sai a sauko zuwa manzanni, manzanni waɗanda ba ulul azmi ba, to duk manzo wanda ba ulul azmi ba daga cikin ulul azmi ba to na farko manzo ne shi sannan annabi ne shi sannan waliyi ne shi mun gane wannan sai a safo wannan mataki annabawa ko yawa a cikin annabawa kuma duk annabi ba lalle ya zama manzo ba lalle ya zama daga cikin ulul azmi ba amma kuma annabi ne shi kuma waliyi ne shi zaka sai ya hada da walittakan nan zaka duk annabawan Allah waliyan Allah ne duk manzanni waliyi ne duk ulul azmi waliyi ne sannan kuma a cikin mutanen da ba annabawa ba ba manzanni ba ba ulul azmi nan ba to akwai kuma waliyi a cikin sauran bayin Allah subhanahu wataala mun gane wannan yawa ba wai wani matsayi ne ita walittakar da za a bata wata daraja tata wanda kila in ana binta ba har a ce an wuce annabi ba an abin da ke so mu fahimta kenan yawa duk annabawan su ma sai da suka zama waliyai waliyai ne su sannan manzanni ne su sannan ulul azmi mun gane wannan za ka ashe kenan ba wani annabin da ba waliyi ba balan tana a ce an samu wani waliyi wanda yake da wani tsari na sa shi kadai har zai zo ya tsaye waliyi a ya tsaye annabi mun fahimci abin yawa dukkan annabawan waliyai ne na'am eh na'am shike sahar yawa yayi kamar yadda annabci kaga annabci ai zabe ne haka manzanci zabe ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata dan haka manzanci Allah shike zaben wani zama annabi to amma shi ita walittaka ita ce ake samun ta da aiki ma'ana gurgurdan aikin mutum da imaninsa da da'arsa ga Allah sai Allah ya zabe shi ne da shi cikin salihan bayinsa amma saboda da'ar da yake ma'ana kenan ashe duk mutumin da yake yana son ya zama waliyi zai iya zama in yi ikhlasi ya koma yana ta bautar Allah amma duk mutumin da yake so ya zama annabi to kofar annabci an rufe ta wani kokarinka da ibadarka ba za ta dauke ka daga matsayin da ba na annabi ba ta kai ka annabta mun gane amma waliyi fa waliyi kamar da malamin yake faɗi mutum zai zama waliyi gurgurdan mai imaninsa ikhlasinsa ibadarsa kusantarsa ga ubangiji yan karka sai an rufe kofar ba wani mai zama kuma sai wasu da aka ambaci sunayensu su kadai na'am wani abu ne ba na'am wanda zai ce ya wadatu da kansa ba bukatar annabi ba dole ya zama shi mai da'a ne ga Allah mai da'a ga annabinsa in ba haka ba in ba haka ba waliyi bane ba
ko ba na fara wani bangare ba
ne ba kare ya
waliyi kaza da waliyi kaza da waliyi kaza na'am to waye gani ka cikin alamanin
na'am in dai tambayar ki ne take tambaya
in dai wani ne da dukkanin duniya
ne yawa babu wani tambaya na babba ma'ana babu wani wali na wani bangare da bak sai wani waliyin gari kaza ne ko tafiya kaza ko jama'a kaza yawa wali gaba ɗaya waliyin Allah ne gurgurdan da'arsa ga Allah gurgurdan kusantarsa ga Allah na'am mu ci gaba ina muka ga yawa sai ce wa afdalu awliya illahi mafifita waliyan Allah hum anbiya'uhu sune annabawansa wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna kuma a cikin annabawan waɗanda suke mafifita sune manzanni a minhum a cikin su annabawan wa afdalul mursalina mafifita manzanni kuma sune ulul azmi wato ma manzannin da ake cewa ulul azmi zai zo mana bayanin su me ake nufi da su a sannan kuma akwai talibin da muka tsallake a baya ko yawwa inda yake cewa faqad barazali bil muharaba mun je kasa malam salih ali shek yana cewa hadha min shaykh al islam ko kun ga wani yawwa isha hadha min shaykh al islam dhikrun li ba'd shurut al wali wannan nan ibn jamia yana so yi mana bayani ne akan ambatan wato wasu sharuɗa na wali waɗannan sharuɗa ne in an same su wali kan zama wali ko mutum ke zama wali min jihatin lugha ta bangaren lugar larabci ma'ana waɗannan bayanan da na baya abin da yake so bayyana mana kenan shi yasa ya kawo mana maganar alhiqul fara'ida bi ahliha ko yawwa to shine sai yake cewa fa innahu fassara lafzal wali wal muwala bima tadammanahu kalamuhu sabiq ya fassara lafazin wali da kuma almuwala da abinda maganarsa ta baya ta kunsa wa fihi shurutul wali a cikin wannan kuma akwai abinda ya ambata na sharudan wali fa min shurutihi daga cikin sharudan wali to musaura za mu ji sharudan wali sai mutum an samu waɗannan abubuwa tare da shi sannan zai zama waliyin Allah na farko yace ya amuru bima amara Allah bihi wa ya'tamiru bidhalika nan ya maimaita wani abu wa ya'muru wa ya'tamir ko sai ku zagaye wa ya'murun nan na biyu ba shi a cikin kuskure ne wa ya'muru bima amara Allah wa ya'tamiru bidhalika shine kawai abin da za ku bari abu ya'muru bima amara Allah wa ya'tamiru bidhalika me bambanci tsakanin ya amuru da ya atamiru ya
amuru ya atamiru kuma ya rika
aikata ya rika me ne ban gane ba
yana umarni da umarci wani da abin da Allah
ya umarta yawa shine ma'anar ya amuru ya umarci wani da abin da Allah ya umarni da shi na'am yawwa ya atamiru shine yayi aiki da abin da Allah ya umarni da shi shine ma'anar shine bambanci yawwa yayi umarni da abin da Allah ya umarni da shi sannan kuma a kashin kansa shi din yayi aiki da abin da Allah ya umarni da shi yawwa kaga kenan ashe wali ba wai wata sarauta ce da mutum zai koma gefe shi yasa wasu su da'a shi ba ciki ba shine farko shine asahun gaba wajen da'a ga Allah yawwa wannan duk ina faɗa ne don mu gane bambancinsa da abin da mutane suke tsammani wali a zamanin yanzu saboda jahilci sai a ɗauka wali wani matsayi ne kamar ya ma fi annabi har yana da wata shari'a tasa yana da wani aiki na zahiri daban na batsini daban shi kukuna bin zahiri shi yana bin batsini yana da dama ya fita daga umarnin annabi daga umarnin Allah Allah ya ce ai sallah ku ya zauna a gida ku je ku yi sallah shi bai je ba yace ai shi yana yi ta wata hanya da ku ba ku sani ba wannan duk ba walittaka bace yawa wannan dajjalanci kenan mun san dajjalanci ƙarya da za a danganawa Allah yawa mutum alamar dujal amma mutumin da yake waliyi ne na hakika to shine a karan farko a sahun farko wajen da'a ga Allah zai umarci mutane su yi sallah kuma a ganshi a gun sallah zai umarci mutane da azumi kuma shi ma yana azumi zai ce kar ai zina kuma baya yi ba zai ce kar ai zina kuma a ganshi yana yi ila ma har yi mata wani zance a ce ku ne ba ku fahimta ba a'a su abin da suke yi kawai wai duk daidai ne a gaban ku suna keta tsiya iri kuma sannan a ce wai ai ba komai ai su waliyai ne Allah ya riga ya a'a wannan ba a cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ba wani sharri ne can daban da aka shigo da shi cikin addini ina fatan fahimci wannan yawa dole duk waliyin Allah ya zama yana bin umarnin Allah shi a kashin kansa kuma sannan yana umarnin sauran jama'a da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa yanha ma yanha Allah anhu ma yanha anhu Allah ma'ana zai hani daga abin da Allah yake hani a kansa wa yantahi an zalika kuma shi ma ya hanu daga haka din ya umarci wasu ya ce kai ku daina abu kaza to kuma shi ma a ganshi ya hanu baya yi yawa wa yarda ma yarda Allah wa yaskatu ma yaskatu Allah zai yadda da abin da Allah ya yadda da shi ya fushi da abin da Allah yake fushi da shi jalla wa ala ma'ana shi komai nasa abin da Allah yake so shi yake so bai raba ba dama ka ganshi ya raba wani abu daban ya ce ku wannan ni zan yi wannan shi ba shi da wata hanya da Allah yake masa magana babu wanda ake ma wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane ne shi a ce ga wata shari'a kai taka ane maka an baka wani abu daban yawa za mu zo mu magana akan abin da suke makalewa da shi galibi maganar kisar Khidr da Annabi Musa ba su da wata hujja da suke makalkalewa da take da alaka da za mu yi magana insha Allah bayani daki daki na maganganun malamai akan wannan abu. Babu wata kofa da zai amfani da alakar Khidr da Annabi Musa a zo a ce akwai wani kamar yadda zai a ce ga wani mutum ya san wani abu da Annabi Musa bai sani ba, har a so ana cewa eh to ai a cikin waliyai ma za a samu wani zai amfani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba. Mun gane wannan, wannan babu shi a addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawa wancan ayoyin ba za su zama dalili ba kamar da zamu zo mu magana akan suna nan a cikin malamin da ya faɗa insha Allah. Sannan sai yake cewa wa yuhibbu ma ahabba Allah wa yubghidu ma abghada Allah, yana san abinda Allah yake so kuma yana kin abinda Allah yake ki. To wannan sune sharadi, duk wanda ba wannan tare da shi ba wali bane. Sai sai fa hadha jaa min jihatil lughati, anan akwai wasu kurakuran rubutu, yana da kyau tunda na fahimce su makon da ya gabata da wanda yake kafin sa, yasa na dauki shi wannan darasin kamar da muke gani bayan asalin littafin na Ibn Taymiyyah. Ai talibin da ke kasa nawa ne wanda muke karanta, nawa ne talibin bayanin da ke kasa? Yawwa, na Sheikh Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh, yana nan har yanzu da ransa malami ne babba, shine ministan harkokin addinin musulunci na Saudi Arabia, malami ne kuma yana cikin jikokin Malam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wannan littafin ba zama ya rubuta masa ta'liqi na musamman ba, darasi yayi da dalibansa, ana karantawa sai ya ta'liqi ce nan wurin kaza da kaza da kaza, to sai daliban suka tattara daga cassette suka rubuta shi sai aka buga wannan littafin. Muna fahimta? To shi yasa zaka ga su waɗanda suka hada din tunda ba shi abun da kansa ba, akwai kurakurai da wani abun ba su ji shi daidai ba suka rubuta shi a nan. Da na fara fahimtar wannan ya lazumta mun kullun kafin mu karatun zan bi sautin, ina jin na sautin ina bi littafin har in gyara wuraren gyaruwa kafin mu zo, da haka din da yake akwai kuskure zan gyara ne sai ku rika gyara. Yau nan abin da yake cewa yace fa hadha jaa min jihatil lughati aidan, aidan din nan anan take, sai ma abamimati qawlihi alladhina amanu wa kanu yattaqu, sai ku gyara wannan. Ainan abin da yake gunku shine fa jaa, fa hadha jaa ko min jihatil lughati ma'a damimati aidan alladhina, haka yake gunku ko yawo, to ku gyara abin da zai zama shine fa hadha jaa min jihatil lughati aidan, min jihatil lughati aidan, aidan din anan take, waccan aidan ta gaba a soke ta. Mun gyara nan, sai kuma ma'a damimati, damimati tare da kunsar, to maimakon aidan nan sai ku sa qawlihi abu, qawlihi ma'a damimati qawlihi, qawlihi ma'a damimati qawlihi alladhina amanu wa kanu yattaqun, shikenan sauran kamar da yake mun yaran biyu ne kenan ko. Yawwa, da aidan asa ta bayan al-lugha, kuma a soke aidan ta biyu a sa qawlihi a gunta, shikenan ma'ana abin da yake so ya faɗa shine wannan ta bangaren lugha ya zo shi ma ma'a tare da damimati kunsar, shine damima kunsar tare da cewa ya kunshi abin da ya ambata a baya na qawlihi alladhina amanu wa kanu yattaqun. Mun gane wannan abin da yake nufi cewa wannan zancen da Ibn Taymiyyah yake yana mana magana ne akan ma'anar wali a lugar larabci, tare da cewa in mun dauko ma'anarsa ta lugha to kuma dole mu hada da abin da ya kunsa, inda yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun, sai mu hada wannan da kuma ma'anar lugha, sai mu tada mai ake nufi kenan da wali. Na farko wali shine wanda ya imani da Allah kuma yana tsoron Allah, sannan kuma me yana san Allah, yana neman kusanci zuwa ga Allah. Kun ga wannan da so da kusanci ma'ana ce ta lugha ko, to mu hada ta kuma da waccan ayar la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun, kuma mu dauko sifar imani da sifar ne taqwa, sai mu hada su tare da sifar mahabba da qurbi, to wannan shine wali. mun gane abin da nake nufi yi mun bayani kai da kai gida kai mun gane eh mun wanda ya gada kai shi mun gane to zai rika tambaya insha Allah akwai littafi a nufu kana da littafin ba ka nufi to yana da mai ɗa yawwa yana da mai ya yi imani da Allah kuma yana da taƙawa wannan a Qur'ani ne ma'ana ta muga kuma ita ce muka karanta cewa ma'anar wali shine ne al-mahabbatu wal qurb yawa mai san Allah kuma yana kusanci da Allah ta hanyar bauta tare da kuma ya yi imani kuma shine taƙawa ne mun gane sai ka samu littafi kaji wa alaikum assalam da sharuɗin nan wannan sharuɗin da muka bi ta nan ake gane wannan wali ne wannan yana tambaya ne wai ya taya ake gane wannan wali ne ba zama zai yi zaune a wani zaure yana ba ku umarni da wasu abubuwa ba a fahimce su ba waliyin Allah shine wannan mai zuwa masallacin nan mai da'an nan mai ibadan nan mai tsoron Allah baya cutar kowa baya ƙarya baya zamba baya zina baya abubuwan duk da Allah baya so baya aikata su salihin bayan Allah ne mai imani da Allah mai taqwa mai san Allah duk abin da Allah yake so yana so kuma ga wannan sharuɗa yana umarni da abin da Allah ya umarni da shi yana aiki da abin da Allah ya umarni da shi yana hani daga abin da Allah ya hani in Allah ya ce karfi kaza karfi giba karfi sata karfi kaza to shi ma baya yi ba shi da wata shari'a daban da taku mun gane shari'ar mu ita ce shari'ar sa ina jin mun fahimci abin yawa ba wani abu zai zo ya ce muku a shi yau an gaya masa wani ilimi daban sabo ku fi je ku aiki da naku da ku karanta a Qur'ani da hadisi shi kuma yana da nasa da ake gaya masa ta wata hanya wannan ƙarya ce mun gane wannan yawa don abin da ke cikin Qur'anin nan shi zai bi duk wanda ba zai aiki da Qur'ani ba to ba waliyin Allah bane duk ilimin mutum dole ya girmama Qur'ani ya so Qur'ani ya aiki da Qur'ani in ya ce ga wata shari'a ta zo masa ba ta Qur'ani ba ko ya ce mala'ika ne shi ma yake zuwa masa to wannan aiki ga kafirci saboda yayi da awarin annabi ba wanda wani mala'ika ke zuwa masa da wata magana bayan annabi mun gane wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma ba wani da ake wa wahayi a ce ga mala'ika ya aika masa sakon ai wata ibada cewa ka biya mutane su kaza duk abin da annabi ya bar mu akai to shine ibada sawan a cikin alqur'ani ko a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ban ci abin yawa wannan ka daga hannu akwai karama ta waliyyai za mu yi magana a kanta karamar waliyyai ba waliyyin ne yake ƙirƙiro yayin wani abu na karama ba yawa Allah ne zai karrama shi an yi abubuwa da yawa na mamaki irin waɗannan kamar mai wanda za ka ga yana tafiya a bayan akan ruwa ga ruwa fa teku mutane suna tsallakewa wasu suna faɗawa shi kuma yana tafiya a kansa an yi a cikin tabi'ai da suka gabata mutane masu da'a ga Allah an samu irin waɗannan an yi irin su Uwaisu Al-Qarni shi ma tabi'i ne na ba mu labarin su ko wanda za a jefa shi a wuta wuta bata ci shi ba amma duk wannan abin da ke sa su su zama haka da'a su ga Allah ne da san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai fita suke su ci a su ma suna da wata hanya irin ta annabi ana ba su kamar da ake bi annabi ba a'a karamar waliyyai gaskiya ce amma cikamaki ne na karana mu'jizar annabawa yawa ci gaban manzanci a abinan mu'jiza sai ta annabawan Allah subhanahu wataala dan haka ana gane waliyyi ta hanyar da'a sani ga Allah da kuma a kusancin sa ga Ubangiji da kasancewar yana yin abin da Allah yake so wasu abubuwa na karama ba shi yake kikirowa ba Allah ne yake kikiro shi kuma dan ya karrama shi a gaban mutane wannan kuma ba ƙarya bane ana yi za mu zo mu magana akan sa insha Allah ni abin da yake so dama asali mu gane shine mun tashi a tarbiyar mu ta Bahaushe in muka ji an ce waliyyi wani mutum ne haka na daban ba yana kamar yana da wata shari'a ta sa ba wadda take hannunmu ba ko har ma sai kaga wai ana cewa wai in kaga mutum mahaukaci mahaukaci ka kiyaye wai kila waliyi ne haka ilin mahaukatan na cikin kasuwa ko sai a rika ce mawai kila wali ne kai ne baka sani ba kila akwai wani abu tare da su wannan ba haka yake a musulunci ba wali shi wancan kila larura sai Allah madaukaki ya dora masa kuma akai addu'a Allah yayi masa ita yawa amma wali ba alama sa wani kazami wani haka ya fita daga tsarin mutane komai nasa daban ba a ganin sa kwata kwata ya buye sai shekara sannan fito sau daya wannan duk ba alamar wali bane ai duk wani takar mutum bai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana nan ana ganin sa ana sallah da shi yana umartar mutane ku yi kaza a tafi yaki tare da shi to haka wali shi ma zai zama tare da mutane da'arsa ga Allah da kiyayewarsa ga dokokin Allah ita ta sa ya zama wali ba wai wato wasu abubuwa da yake samu daga wani wuri daban wanda ya saba mu abin da ke cikin Qur'ani da hadisi ba ina fata mun fahimci abin yau wannan kawai shi nake so mu fahimta shi yasa nake nana ta zance kuma akwai wasu abubuwan da duk za su zo su bayyana saboda waɗannan abubuwan ba iya abun mu Hausawa bane tun abun Larabawan zamanin Ibn Taymiyyah duk akwai wannan shi yasa mun rubuta wannan littafin akwai abubuwan mamaki da za ku ji su da yawa suna nan a cikin littafin na'am na'am na wali ai da mazancan da ake shine wali baya saba wa Allah amma ba saboda wai ma'sumu bane Allah ne ya sa shi haka ba saboda takawarsa ne yasa baya fadawa shi amma ba ma'sumi bane zai iya aukawa shi yawa in ka shi yasa gyaran da nake so mu yi anan shine ba cewa zamu baya sabo ba a'a yakan auka cikin sabo amma a dabi'a irin ta wali baya saba wa umarnin Allah baya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa ba wai saboda shi ma'sumi bane ma'ana akan sami zai iya auka cikin sako kuma ya tuba yawa baya mene oho kana ka koma zancen ta'arifin mu'jiza wannan ta'arifin ne masu ilimin kalam ne sune suke cewa mu'jiza ita ce khariqun lil ashay'ul khariqu lil 'adati ma'a at-tahaddi wad'a'in nubuwa ko wadannan abubuwan guda uku sune ake cewa mu'jiza agun masu ilmin kalami yawa agun ilmin kalam su suke fadin wannan mu'jiza ba ta da alaka da maganar tahaddi yawa kawai wani abu ne in zancen mu'jiza ne abinda ake da mu'jiza shine ayatun wa barahim istamalaha Allah tabaraka wa ta'ala dalilan ala nubuwa shine abinda ake da mu'jiza ayoyi ne na ban mamaki waɗanda Allah ya amfani da su don su zama dalili akan annabcin annabi amma ba sai mun ce musu tare da tahaddi ba annabawa da yawa sun zo da mu'jizozi ba su yi tahaddi ba yawa ba duka komai ne aka zo da tahaddi kun san tahaddi? ma'ana mutum ya ce in kun isa ku kawo iri kaza ma'ana idan annabi ya zo da wani abun mamaki sai ya ce wannan abu ne da ya gagari kowa ya iya irinsa wanda kuma ya isa ya yi mu gani shine ma'anar tahaddi challenge kai challenge mutane in kun isa ku yi kaza mu gani mun gane abin yawa to wannan ba sharadi bane kafin mu'jiza ta zama mu'jiza amma zancen su kasancewar su ulama'il kalam abinda suke bambance annabi da shi da dan duba da boka da sihiri ko da mai sihiri sun ce wai bambancin su shine wannan shi annabi yayi abun mamaki yayi da'awar annabci kuma yayi tahaddi yace in kun isa ku kawo irin sa shi ko mai sihiri yayi abun mamaki bai da'awar annabci ba bai kuma ce in kun isa ku kawo irin sa ba kawai sai suka ce wannan shine bambanci tsakanin annabi da sihiri to wannan kuma gaskiya ba kyautawa annaba ba yawa ba tarifi ne mai kyau ba shi yasa Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin sa An-Nubuwat saboda ya rushe wannan tarifin na malaman ilmin kalam kwarai ne na ma'ana ya zo masa dai da wahayi nake nufi da saƙo wahayin shari'a ake nufi abinda mala'ika ya zo mata da shi shine ya bata ɗa abinda aka auko shi kenan ba zance mai bata shari'a ba da haka annabi mala'ika baya zuwa ya bashi wata shari'a duk na faɗi wannan
na'am
gaskiya ne wannan ba haka bane za mu zo kansa insha Allah gaskiya ne kai ina ne mun gama wancan talibin miji ku yawa to miji kun gyara wannan wurin gyara fa hadha jaa min jihati al-lughati aidan ma'a dhamimati qawlihi alladhina amanu wa kanu yattaqun yace takhlusu min dhalika daga cikin nan zaka dauko cewa ma'ana zaka rereyi shine takhlusu zaka rereyi cewa a ila anna sifati al-awliya cewa siffofin waliyai allati minha ma huwa sifatu shartin akwai daga cikin su wanda yake sifa ce ta sharadi ma'ana mutum ba zai zama waliyin ba sai ya same ta mun gane yani sifatun idza lam tujad lam yakun waliyan siffa ce wadda akwai sifofin da in har ba a same su ba to mutum bai zama waliyin ba ma'khuzatun min qawlihi wannan ana dauka daga fadin sa alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan sharadi ne yafi ji abin da yake nufi anan a duk inda waliyi yake ko mai da awar walittaka ka zo ka sa shi akan wannan sikili sai ka duba ka gani ga ma'aunin mu na shari'a ma'aunin mu shine me yayi imani kuma sannan me me ma'anan yattaqun haka muke faɗi ko ce taqwa shine me tsoron Allah ko asalin ta dama shine an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan ka sanya wata wani makari tsakaninka da azabar Allah shine ma'anan taqwa ta hanyar me ta hanyar aikata abinda Allah ya ce a aikata ta hanyar barin abinda Allah ya haramta shine ma'anan taqwa ba kawai kace tsoron Allah tsoron Allah haka kawai kana tsoron Allah ka razana a zuci ba shine wannan kawai ba ba shine taqwa ba taqwa ita ce ka bi dokokin Allah abinda yace ayi ayi abinda yace a bari a bari to duk waliyi sai ya zama mai imani kuma mai bin dokokin Allah yi da bari sanan ya wali kaga wannan su muke mutane da dinin amanu wa kanu yattaquna dinnan in ya zama ba imani imani kuma ake yi mun bin shi imani da Allah da manzannin Allah da fan Allah da mala'ikun Allah da ranar ƙarshe da imani da kaddara daga cikin imani da wanda manzannin kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo na ƙarshe babu wani manzo bayan sa ba wanda ake ma wahayin wata shari'a sabuwa bayan sa dan haka dole kuma kowa yake so ya zama Allah yana son sa to sai ya so shi babu mutumin da zai zama Allah yana son shi sai ya zama ya bi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kuma shari'a da idan mutum zai je aljanna ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne da ban shi bayan sa hayyara masa suna wani ya ji shi ta hanyar sa ne wani yake gari shi aljanna ta Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawaliyin alabin mun fahimci abu kowa duk ko shi ga aljanna dai ta hanyar shari'an nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da kan in ba ka ga bazai zama mai san Allah da san manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ce yani kalimatul imani wa taqwa wato yana nufin kalmar imani da taqwa yace wa ma'khuzatun aidan sannan ana daukar wani sharadin har yanzu min jihatil lugha ta bangaren lugar larabci a lafzin wali daga lafazin mana min jihatil lafzi ta bangaren lafazi ai ma'ana lafazin wali kuka kalli lafazin wali shi kansa yace li annal wali huwa me abu ku wal muhibbu ku gyara huwa al muhibbu yawa bawun za sa aka sa ya huwa al muhibbu akwai wato shi yasa da fa'ida mutum zai sai littafi sai mai kikkiawan bugu mun gani yawa to amma wani ba ka san akwai kikkiawan bugun ba sai ka karanta kuskure ka dai yanzu mun ka karanta nan huwa muhi muhi ne muhi kaga mai rayawa kenan wali ba shi ne mai rayawa ba ne kuskure bugu ne ya sanai ta cikin mun da ya samu muhi ne kuma sun darasa akwai sun darasa ne da shi shi malamin wani ta fara sharhin sa sai da yoshi ne da abin da abin da mai rubuta da rubuta da akwai wasu suna nan da bude mu ita bi ulusi ya bi gidan gudan banki da kuma wani yake gidan kuma da madina ne Allah ya saka mu alheri baya da gudan madina wannan kan zu wani ne dauki darusa muka yi na fatwatu la sa'ada yaje ya dauki CD ya zauna yayi ta bi yana rubutawa da Hausa ko yana rubutawa da Larabci yana ji daga sautin akwai lokacin za ka kuskure ko kuma ka faɗi wata kalmar shi bai ji ta sosai ba ta larabci ne larabcin bai fahimto shi ba sosai ko bai ji kalmar hakikani da malamin ya faɗa ba sai ya rubuta wani abu daban kaga ana samun matsala shi yasa tunda mun riga mun sai littafin nan kuma muna afi abin da shi muna tafi amfani da shi to zai mana amfani sosai mu bi shi muna tare da wannan gyaran rikin insha Allah al muhibbu هو المحب من جاء؟ طيب لأن الولي هو المحب التابع الناصر بقولون ما؟ أهاجي يعني كسا galibi kuskuren a cikin talibin malamin ne a can saman gurin asalin littafin babu kasancewar yana da bugu daban-daban za a iya samu biya amma kuma kamar yadda za a iya samun kuskure ne kowane to mu ci gaba da Allah saboda lokaci ina so gamsu cewa kuna fahimtar me muke yana magana akan cewa akwai abubuwa daga cikin sufofin waliyai waɗanda sharuɗa ne ana ɗaukar su na farko daga ayar alƙur'ani daga faɗin Allah maɗauki alladina amanu wa kanu yattaqun za mu ɗauki sharaɗi a nan cewa duk wanda bai zama mai imani ba wanda bai zama mai tsoron Allah da bin dokokin Allah ba zai zama wali ba mun gane wannan sharaɗin to shine kuma nan sai yake cewa wa ma'khudatun aidan min jihatil lafzi har yanzu akwai lafuzan da an abinda kai sharuɗan ana ɗaukar su ta hanyar lafzi ma'ana lafzul wali shi lafzin wali din me ake nufi da shi a larabci sai ce li'anna al-waliya domin ko shi wali a larabci abinda ake nufi da shi huwa al-muhibbu at-tabi'u an-nasir shine mai soyayya ma'ana mai san Allah at-tabi'u mai bin Allah an-nasir mai taimakon addinin Allah mun gane wannan yawa ashe kenan shi ma sai mu dauki sharadi annan cewa mutum ba zai zama wali ba sai ya zama yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana taimakon addinin Allah addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimce ne yawa in ya zama sabanin haka to ya kare sharadi ya zama ba wali ba a takaice kenan dai ba zai yiwu ka samu wali kuma na gaske ya zama yana bin wani abu daban ko wata shari'a daban ko wani tsari daban ko wata hanya daban ko wata wani manhaji daban ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya sa masa wani suna ko bai sa masa wani suna ba in dai addinin da yake yi ba daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba to ba zai zama waliyin Allah ba mun gane sai dai ya zama waliyin wannan hanyar da ya sa ma wannan sunan da yake bi mun gane yace wa hadhihi almahabbatu wannan soyayya taqtadi muwafaqatahu fima ahabba tana hukunta talazimta tawajjabta lalle sai an samu muwafaqa shi wali ya dace da Allah ma'ana ya muwafaqa da Allah fima ahabba cikin abin da Allah yake so Allah yana son kaza to shi ma yana so muwafaqatahu fima naha anhu ya dace da Allah cikin abin da ya hani akan sa jalla wa ala wa hakaza har da zuwa karshe ma'ana ya dace da shi wajen abin da yake ki ya dace da shi cikin abin da yake fushi da shi ya dace da shi cikin abin da yake taimakawa mun gane yawa yace wa hadha min naw'il furqani baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan wannan kuwa wani nau'i ne na bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan ai yanzu ko kai yanzu zaka iya ganewa yanzu ma'ana daga waɗannan sharuɗan sharuɗa daga ayan nan sharuɗa daga ma'ana ta lugar larabci zaka bambance wanne ne waliyin Allah wanne ne kuma waliyin da ba na Allah ba idan ka samu waliyin da yayi imani da Allah yayi imani da manzanni baki daya musamman yayi imani da annabin karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana daukar shari'ar sa daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yana bin dokokin Allah sau da kafa abinda Allah yake yi yana yi abinda ya hana shi yana hanuwa sannan ya zama shi mai san Allah ne mai san manzon Allah mai bin Allah ne mai bin manzon Allah mai taimakon addinin Allah mai taimakon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaf'an sai kace kai wannan min awliya'ir rahman ko in ka same shi kuma imanin ba mai kyau bane ya yadda da shirka ya yadda a je kabari wani a roke shi kaga imani ya rubuje a ne ko ba haka bane kuma sannan babu taqwa ma'ana ba bin dokokin Allah yana yin haram kuru-kuru ana gani wasu ya muku wayo ce ai ku kuna kallon zahiri ne shi da batini yake amfani to wannan ba wali bane makaryaci ne haka nan in ya zama baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya ce ayi kaza shi baya yi kaga wannan kiyayya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan baya bin manzon Allah din baya kuma taimakon addinin Allah sai taimakon abin da yake bid'a ne taimakon abin da yake shirka ne taimakon abin da yake shirme ne ba shi da asali a Qur'ani ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce wannan wali ne amma na shaitan iblis ba na Allah ba mun fahimci abu هذا أنت من فضل سامو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ده مسؤول اللي تافه مكينة نفت مفت جابه سنن يو عنده كسوا أولو العزم كل جدي من أكرن تأسيل تافه مكومة سامن تأسيل تافه يسي وأفضل المرسلين هو أولو العزم مثي في تن منزلنسون أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم يوه هذا صلى الله عليهم سبو يسوء بيانه يوه جمعين قال تعالى ألا مدتك يا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم ألا يشرع أن تامكوا من الدين ندق الدين ألا يشرع أن تامكوا ما وصى به نوحا الدين دي وسيا دع النبي نوح دي بيشي شيني الدين دي نوح وسيا كما دشي شيني الدين دي شرع أن تامكوا والذي أوحينا إليك دكما أبندا معنا دع الدين دي مكي وحي ينسزوا بريك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا دا درجة أولو الله يقولك قلي وانا المغادة ايمن تبين تعاونلوك سيفو سوى الله سبحانه وتعالى أتكن القرآن سبو دجيل ممن ذنس صلى الله عليه وسلم باب إني يا محمد باب ميسا داشيا كلا سولا النبوة يا نوح يا إبراهيم يا عيسى يا موسى ديك أقولنا أتكن القرآن أما باب يا محمد أتكن القرآن ميسا saboda girmama manzo sallallahu alaihi wasallama da Allah madaukaki yake yi sai da akwai sunan sa a Qur'ani ba babu ba amma ba da ba da nida'i ba mu ai mun san nida'i a ce ya wane babu shi Allah bai masa wannan magana ba amma yayi wa sauran annabawa saboda manzo sallallahu alaihi wasallama matsayin sa a wurin Allah madaukaki ba matsayi ne na wasa ba matsayi ne babba yawa Allah madaukaki yana karrama shi shi yasa kun ga annan sai yace shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka nan shi ma sai masa khitabi bai ce ma wasa bihi nuha wa muhammadan wa kadhalika kaza ba saboda shi ake wa magana sai yace wallazi awhayna ilayka da abin da muka yi wahayin sa zuwa gare ka sai yace wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa sai kawo sunan annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa bayan an kawo Nuhu a can sai ce me an aqimud din sai wa ku tsaye da addini daidai wala tatafarraqu fihi kar ku sassaba a cikin sa wannan shi ita ce hujja akan cewa wannan mutum biyar su ake cewa ulul azmi mun gane sune malamai suka ce sune ulul azmi zamu zo mu ji bayanin ulul azmi ga shan ashin taliqi yace wa qala ta'ala Allah madaki har yanzu yace وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم كأنبتيا عند مككربي ميثاقهم واتو الكوهي نأنبوا من النبيين دقسوا أنبوا ومنك دقسوا نما هل ينزو باتي ومن محمد با ومنك ومن نوح دكما النبي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا كما مككربي القولي دغ غريسو القولي وندي كي مي قلبي مي جلما دني ليسأل الصادقين عن صدقهم دن يتنبئي ما سو غسكيا اكن غسكيسو نان مالمي سن تتاونا دايوا اكن دميرن سوا اكي نفي سوا نيني الصادقين وسكتي ابين دا اكي نفي انباوا الله زي تنبئي انباوا اكن غسكيارسو وجن تبليغي ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu Allah zai tambayi annabawa akan sun isar da sako zuwa ga mutanen su na uku Allah zai tambayi mutane akan wato salihan mutanen kirki annabawa sun isar musu duk wannan yana cikin tafsirin da malamai suka ambata akan wannan aya din ma'ana dai Allah zai tambayi annabawa akan gaskiyar isar da sakon su sun isar ko ba su isar ba kuma za su ce sun isar kuma mutanen su za su yi musu shaida yawa sannan yake cewa wa a'adda lil kafirina azaban aliman Allah yayi tattalin azaba mai radadi ga kafirai nan kun ga ya faɗi ayoyi guda biyu, waɗannan ayoyin guda biyu duk cikin Alkur'ani su ne suka haɗa waɗannan sunaye na annaba wannan guda biyar wuri guda, su ake ce ma'ulul azmi. Yawwa, mu ci gaba. Sai yake cewa afdalul ulul azmi, mafifita a cikin ulul azmi ɗin ma shine Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam khatamun nabiyyin. To kafin nan yayi magana a ƙasa akan menene ulul azmi. Ai kun ga a rubuce, me aka rubuta? Al azmi, me azmi? Ain da me? Da zayun ko da mimu? Wasu sun ɗauka ainun ne da ba'un da mimu. Ulul azmi wato in haka ne, ulul azmi ma'abuta ƙashi kenan. In ka sa ba'un wadi ko ba, in ka sa ta tare da mimu to ya zama ƙashi, shine al azmi. In ka girma ake so a ce azama, za a ce ulul azamati da ba'un din dai wancan wadin, mun gane. Yawwa, amma nan ulul azmi zayin ce ta zazzabi da zariya, wanda kuke faɗa za. Yawwa, ba za ba ce, ba za ba, mun gane. Yawwa, to ita me ake nufi da ita? Shine nan malami ya kawo mana a ƙasa. Na faɗi wannan ne dan na san da yawa mutane haka suke karanta ulul azmi sun ɗauka ma'abuta girma ake faɗa, ba ma'abuta girma bane. Inda ma'abuta girma ne ulul azamati za a ce. Amma ka zo ka ce ulul azmi da za'un din ka kawo, da ƙashi ka kawo, ka kuma Allah ba ƙashi yake nufi ba. Ulul azmi asali shi ne ƙarfin ƙuduri a lugar Larabci. Yawwa, amma nan abin da ya fassara yake cewa ulul azmi yani ulul sabri, ma'abuta haƙuri. Yawwa, wannan ta fassara shi da haƙurin fassara ce a billazim, ba asalin kalmar ba. Asalin kalmar dama shi ne ƙarfin ƙuduri. Mutum ba ana cewa ya yi azama ba, niyya ƙaƙƙarfa shi ne azumi. To amma dan abinda ake nufi da ita niyyar tasu ƙaƙƙarfa shi ne haƙurin da suka yi wajen wato tinkarar mutanensu akan tauhidi. Babu mutanen da suka yi haƙuri gwargwadon abinda muka karanta a Ƙur'ani da mutanensu wajen yaɗa tauhidi irin wannan mutumin guda biyar ɗin. Ka karanta ƙissoshin Alƙur'ani gaba ɗaya, annabawan da suka yi balahira da mutanensu, aka buga, aka sauka, aka tashi, aka buga akan maganar tauhidi, aka kore su daga garinsu, aka zage su, aka ci musu mutunci, babu mutanen da suka sha wahala akan tauhidi irin wannan guda biyar ɗin. Ko akwai wasu da suka fi su? Ku duba Ƙur'ani ku gani. Yawwa, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne babban su. Annabi Ibrahim ku duba ku ga me ya faru tsakaninsa da mutanensa har aka jefa shi a wuta. Ko kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ko yawwa duk wannan Allah ya saboda ya cece shi. Ku duba Annabi Musa fafatawa da suka yi da Fir'auna. Duba Annabi Nuhu kafin su, da yadda aka halaka duniya baki ɗaya sai shi da mutanen da suka yi imani shi a cikin jirgin ruwa. Sai kuma Annabi Isa alaihi salatu wassalam, wanda shi ma ya ta fama da mutanensa duk daga daɗewa ya kuma daga baya mutanensa suka koma suna bauta masa shi a maimakon su bauta wa Allah. Idan mun manci abin ko, shi yasa ake ce musu ulul azmi. To shi ne ke cewa ya'ani ulul sabri, ma'abuta wato haƙuri. Yace al azmu huna, ka gani shi yasa ake huna. Al-azm abinda ake yin da azma a nan wurin shine as-sabr. Yawwa, wa ta'ammulul mashaq, da daukan nauyin wahalhalu, wal quwwa, da ƙarfi. Wa jami'ul mursalin ulu sabrin wa ta'ammulin lil mashaq, dukkan manzanni ma'abuta haƙuri ne da kuma wato daukan nauyi na wahalhalu da ƙarfi, abubuwa masu wahala. Walakin ulaika ulu sabrin khassin wa azmin khassin, amma waɗannan guda biyar ɗin nan su ne ma'abuta haƙuri na musamman da kuma ƙarfin ƙuduri na musamman. Fa husu, don haka aka keɓe su. Mun fahimci abin? Yawwa, yace wa liha, a yace liha da lisim. Yawwa, fa husu liha da lisim duna gairihim, a cikin wannan alamar da take tsakanin wannan fa husu da kuma liha ba ta da fa'ida. Yawwa, fa husu liha da lisim, sai aka keɓance su da wannan sunan duna gairihim, ba wato kuma bayan wasu su. Wa humul khamsatu alladhina dhakarahumullahu jalla wa ala, sune guda mutum biyar din nan da Allah madaukaki ya ambace su a cikin Alkur'ani, kamar yadda muka karanta waɗannan ayoyi guda biyu a sama. Muna fahimtar abin? Tayyib, to mu tsaya anan sai mu tashi kan wa afdalu ulul azmi. Mun magana akan fallalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a matsayin shi ne shugaban waliyai baki ɗaya. Babu wani waliyi da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duk zamu ji shi a gaba insha Allah da kuma abin da dai malami ya kawo mana daga baya da fatan Allah mu dace ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هنا من هو wannan magana a ina ka same ta waya faɗa karantawa kai ko shubuhohi ne wasu suke yadawa so haka ne zancen dogo ne yana buƙatar la'allar darasi na musamman amma a dunkule a sha'ira jam'i ne na ash'ari ash'ari shine wanda yake dangana kansa zuwa ga mazhabar Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari shine Ali ibn Isma'il al-Ash'ari wanda ya rasu shekarar hijira tana 324 kuma malami ne ya rayu shekara 40 yana mu'tazilanci yana kan aqidar mu'tazilawa. Mu'tazilawa wasu masu bin harkar ilmul kalam ne da zaurance da surutu da kafa hujja ga aqida ta bangaren hankali ba ta bangaren nassi ba. To sai shekara 40 akan wannan tafiya sannan yazo daga baya ya tuba ya bari ya koma mazhabar kullabiyya lokacin da ya tattauna da malamin sa al-Jubba'i. Al-Jubba'i din bai iya bashi amsa akan abu tambayoyin da ya masa ba sai ya bar mazhabar ya ce wannan hanya ta ku ba daidai bace ya bar mu'tazilanci. To sai kuma mazhabar wani malamin sa Abdullahi ibn Muhammad ibn Kullab shi kuma 279 ne ina jin ya rasu. To shi kuma wannan shi ma ya tafi yana kan hanyarsa akan dangane da abin da shafi imani da siffofin Allah suna tabbatar da siffofi guda bakwai. Siffofi na bakwai su ko kuma kace siffofi 20 in ka karanta littafin da galibi ko dake zan zo kan wannan din daga baya. Wannan asalin aqidar ta Ibn Kullab ce. To daga baya Abul Hasan al-Ash'ari sai ya tuba har yanzu ya bar wannan aqidar ta Ibn Kullab ya koma mazhabar Imam Ahmad ya rubuta a littafinsa a maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin na ba ku labarin sa a darasin Minhaj as-Sunnah ko inda an rike yana da littafi mujalladi biyu yana nan sunan littafin a kamar na ambata yanzu menene maqalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin maganganu da aqidun islamiyyin masu dangana kansu zuwa ga musulunci ma'ana ahlul qiblati masu Allahu akbar su sallah sabanin da suka yi wannan ya tafi zuwa ga ra'ayi kaza wannan kaza wannan kaza kamar wannan su mu'tazilawa din asha'ira ne kullabiyya jabariyya wane ne wa'iyya iyya din da ake ta faɗa suna nan ɗaruruwa sunaye su sai rubuta littafi akan su kowanne zai kawo aqidar su sai ce wannan aqida ta kaza asalinta wanda ya kafa ta shine wane an haife shi shekara ta kaza da kaza aqidar sa ita ce kaza da kaza da kaza da kaza. To a ciki ya kawo ashabul hadisi daga cikin ungiyoyi akwai ashabul hadith ma'abuta bin hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo aqidinsu daidai da Qur'ani da hadisi kuma yace ita ce aqidar Ahmad ibn Hanbal. Bayan ya gama faɗa sai yace ni zuwa ga wannan aqidan nake tafi haban jannah yawa. To amma daga baya daliban sa da suka karanta waɗannan abubuwa da ya karantar a mazhabar kullabiyya sai suka ci gaba da rubuta littafai akwai ɗalibansa waɗanda suka koya da aqidarsa zan ce suka dangana kansu zuwa gare shi irin su Abubakar al-Baqillani ya rasu 403 akwai bayansa aka sami Abdul Malik ibn Abdullah al-Juwayni wanda ya rasu 478 bayansa aka samu su Ghazali aka samu Razi wanda ya rasu Ghazali 505 wannan kuma Razi 606 ya rasu. to yanzu shine karshen wanda ya kaddada yasa kaidoji ga mazhabar ash'ariyya. Mazhabar ash'ariyyar kuma da suke nufi wanda Abul Hasan al-Ash'ari yake kai lokacin da yake kullabiyya, ba lokacin da ya barta ya tube ko mu a gidan ahlus sunna ba. Duk wani abu yawa sai aka yi ta yada wannan a matsayin wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Dalilin da yasa ake cewa aqidar ahlus sunna a wancan lokaci, ash'ariyya su suka zauna suka yi ta yaki da aqidar mu'tazilawa, wanda mu'tazilawa sun so su tankade musulunci ta hanyar amfani da hankali ayi watsi da Qur'ani ma gaba ɗaya a daina amfani da shi. Da an bi mazhabarsu lokacinsu ne aka yi maganar Qur'ani makhluki ne lokacin Ma'mun, aka azabtar da su Imam Ahmad akan su ba su yarda da cewa Qur'ani makhluki bane, Qur'ani maganar Allah ce kuma ba makhluki bane. To wannan mazhabar an yi rikice-rikice da yawa tsakanin Hanabila a da can zamanin khalifofi a baya, lokacin masu bin mazhabar Ahmad bin Hanbal sai ake ce musu Hanabila maimakon aka ce musu Ahlus Sunnah da suka tsaya akan sunna. Sai ɗan ash'ariya suka rika sukansu cewa su ne ahlus sunna. Mun san jami? Yawwa, har suka rubuta littafai. Sai kuma daga bayan littafan da muka samu ake koyar da aqida, da yawansu an gina su ne akan wannan mazhaba da ake cewa ash'ariya, amma kuma asalinta mazhaba kullabiyya ne, jauran mu'tazilanci ne. Ina fatan ban ci wannan. Kuma kamar da Ibn Sina yake faɗi, shi kansa Abul Hasan al-Ash'ari ba a kowace mas'ala ce tuban nasa ga ya koma zuwa ga aqida ahlus sunna din ya bayyana ba. Akwai saboda mutumin da ya shekara 40 fa akan bid'a, 40 akan bid'a, yana koyar da ita, yana wa'azi, yana ilmantar da mutane. Akwai abubuwan da wahala su bayyana gare shi daga farkon ya yadda ya ce ya tuba ya watsar da wani abu, ko ba haka ba? Da haka shi yasa a rubuce-rubucen ma da yayi daga baya akwai littafin al-Ibana. Littafin al-Ibana shi ya fi bayyana aqidarsa. Yau banda wancan da ya faɗa cikin maqalatul islamiyyin, wannan gutsuri ne da yazo kan maganar ahlul hadith. To amma al-Ibana bayani ya akan aqidarsa, kuma ya faɗi cewa yana kan mazhabar Imam Ahmad. To amma duk da haka a ciki akwai kura-kura na aqida wanda ya faɗa ya tafi kan mazhabar mu'tazilawa ba tare da ya fahimci haka bane. Dan haka shi yasa dole ka bashi uzuri shi. Amma waɗanda suka zo daga baya sun karanta ga yadda yake, ga kuma da abubuwa suke, ba za ka basu wannan irin uzurin da shi yake da shi ba. Na fata mun fahimci wannan shi ne duk maganar Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah bai yabi ash'ari, in ka ji ya yabi ash'ariya to la'alla yana magana ne akan shi'a. Zai ce ash'ariya sun taimaka sun yi raddi ga shi'a, kamar da mu'tazilawa ma sun taimaka saboda su sun yarda da khalifancin Abubakar da Umar da Uthman. Shi yasa dama Ibn Taymiyyah yake cewa yana da kyau mutum ya fahimta lafazin ahlus sunna yana da ma'ana guda biyu. Yana da ma'ana guda biyu, akwai khas akwai am. In an ce ahlus sunna ma'ana ta am ta gama gari, kowa mutane da yawa za su shiga cikin ahlus sunna, shine duk mutumin da ya yarda da khalifancin Abubakar da Umar da Uthman, ma'ana in dai ba dan shi'a bane to ahlus sunna ne. Ko dan dariƙar sufaye ne, ko ba mu'tazile ne, ko ash'ari ne, ko menene shi, ko ba jahmi. Mun fahimci abin? Za ka sa shi a gefen ahlus sunna ta ɓangaren maganar khalifanci. Akwai kuma ahlus sunna bil ma'anal khas, ma'ana ta musamman. In aka ce ahlus sunna to su ake nufi, su ne duk wanda suka sa addinin su akan Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai. To anan mu'tazila sun fita, ash'ariyya sun fita, jabariyya sun fita, maturidiyya sun fita, waye duk waɗannan sun fita, sai ahlus sunna suka tsaya akan Qur'ani da hadisi. To irin waɗannan maganganun sai an san waɗannan irin usul din, in kana karanta littafin Ibn Taymiyyah za ka fahimce su. Ina jin ka fahimci abu yanzu. Yau dan haka ash'aira bid'a ce, yau akan bid'a suke hakikatan. Dan shi kansa nisba din ka dangana kanka zuwa ga wata tafiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bid'a ce. Yawwa, wato suna na shari'a. Yawwa, ka ce ni ina bin mazhabar wani a aqida. Yawwa, ta fiqhu da sauki malamai sun yi bayani a kanta. Ta wannan yana mazhabar malikiya, shi ma idan babu ta'assubanci, kamar kalkale ka ce in ba malikiya ba, ba abin da yake daidai, to wannan shi ma ba daidai ba. Yawwa, sai a samu bid'a. Allah ya kyauta. Su ne ya jami'in nan ko? Allah ya kyauta. Wa alaikum salam. Wali ne
na
alaka su shine akan sami mutum ya zama haka, amma ai abin da nake korewa mutum ya dauki cewa babu wali sai mai wannan sifa, a kaga nan ba wannan sifa ce da shi ba, to wali ne ko ba wali ba? Dan haka abin da ake nufi rubba ash'atha akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarahu, ma na zaka iya ganin mutum busu busu da dushi. Ai akwai ma da wannan hadisin ma za ka kawo cewa albashashatu min al-iman, da akwai magana akan hadisin cewa yin mutum ya zama yan busu busu din nan yan alama ce ta imani, wannan an yi magana akan sa, amma ba asalin wannan shine kuma walittaka ba. Mu dauka muke cewa duk wanda ba hakan yake ba ba wali bane, ko wannan shine tambayar da muke so ai, amma zaka iya samun mutumin da yake haka yake din busu busu din amma kuma waliyin Allah, wannan sunna yawa zai kuma iya zama ba haka ba, amma ba ita ce alama ta wali ba, shine abin korewa. Ko ne abu? To subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.